إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wat wal Irshad a unguwa ta Sonisi a birnin Niamey, inda muke unguwa ta Cité des Pitié, masha Allah, a birnin Niamey, inda muke gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. A kafin mu ci gaba daga inda muka dakata, akwai tambayoyi. A mai tambaya ta farko yake cewa, menene ke akan mace idan ta tsarkaka daga janaba? Ma'ana, mace idan ta tsarkaka daga janaba, me hukumce-hukumcen da suke hawa kanta? A takaice, bayani akan hukumce-hukumcen janaba bayani ne masu haɗi, amma za mu takaita su a kai tsaye. Da farko, me ake ce ma haila? Abin da ya shahi haila ne tambaya, ba janaba ba. Kenan, idan mace ta ƙare haila, wani hukumce-hukumce ne suke akan ta? Da farko dai, haila wata ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma mata, ko da yake su suna ganin kaman cuta ce, amma daga Allah ni'ima ce, ko da yake ko suna shan wahala wajen yinta. Malumai suke cewa wannan jinin na haila kamar wani wanki ne da Allah maɗaukakin sarki yake ma ma'aihuwar mata. To sai ya kasance idan an yi wanki sai wannan jinin ya zo. Kenan, wani magani ne Allah maɗaukakin sarki yake musu, wani rigakafi ne Allah yake musu. Kuma yana ɗaya daga cikin mahimmancin wannan jinin, daga cikin hikimar Allah, idan mace ta ɗauki ciki sai wannan jinin kuma da yake cuta ne ho, amma kuma sai Allah ya rike dai shi, ya mayar da shi abinci ga yaro, sai ya kasance yaron da yake a cikin cikin mace wannan jinin shi ne a matsayin abincinsa. Shi yasa mace idan tana meke da suna haila, idan tana da ciki, jinin haila baya zo mata, sai can waɗanda meke da suna waɗanda suka kauce ma wannan ka'idar. Ma'ana, can ba a rasa ba ne ake samun mace tana da ciki ta yi haila. Wannan kenan. To me yake akan mace idan ta yi haila? Harkon abin da yake kan mace idan ta yi haila shi ne za ta yi wanka. To ya mace za ta gane hailarta ta tsaya? Akwai hanyoyi guda biyu da mace take gane hailarta ta tsaya. Hanya ta farko shi ne, akwai wasu ruwa da ake ce ma asufra ko kuma alkudra, ma'ana wasu ruwa ne da suke zuwa mata, da Hausa suna ce mishi wanki. To idan mace ta ga wannan ruwan wanda suke balge-balge ne hakan ga, to da sun zubo mata, to ma'ana hailarta ta tsaya. Alama ta biyu shi ne, ruwan ba su zubo ba, amma za ta ga gabanta ya bushe, ta yanda da a ce za ta sa kaɗa a ciki, idan ta hudo kaɗar jini ba zai fito ba, kenan sai nuna mi, sai nuna ta tsarkaka. To a wannan lokacin za ta yi wanka. Wanka kuma irin wankan da ake yi na janaba da sauransu, niyya kawai za ta yi wanka ne na mi, wanka na tsarkaka daga haila. To bayan ta ƙare wanka kuma za ta lura a lokacin da take, wani lokaci ne take a ciki. Idan ya kasance tana a cikin lokacin sallah na asuba ne, to sallar asuban nan ita kadai za ta yi. Idan kuma tana a cikin lokaci ne na tsakiyar dare, lokacin sallar asuba bai yi ba, to akwai salloli guda biyu a kanta, sallah ta magriba da kuma sallah ta isha'i, za ta ramka su. Domin asali wannan sallolin lokacin su guda ne a asali. Sannan idan ya kasance jinin ya ɗauke mata ne a lokacin sallar azahar, to za ta yi sallar azahar ita kadai. In kuma ya zo mata ne kamin sallar magriba, to za ta biya salloli guda biyu, shine azahar da kuma la'asar. Wannan kenan a takaice shine abin da yake akan mace. Sai dangane da abin da ya shahi wankan, idan wanka na haila ne, mafiyancin malumai sun taya akan cewa za ta banye kitsonta, amma wanka na janaba shi babu buƙatar sai ta banye kitso. Kenan shi ne bambanci, na haila sai ta banye kitso, komi karamcin sako, amma shi kuma na janaba ba ta wanke ba ta banye kitso. Wannan shine kina a takaice insha Allah. Wanda ke son ƙarin bayani yana iya ya bibi karatukan da muka yi a baya kan abin da ya shahi haila, mun yi bayani mai fadi akan wannan. Sai mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum Abu Ahmad, da fatan kun yi sallar juma'a lafiya, Allah ya karba muna. Yace tambayar mu ta yau ita ce, mutum ne yayi kwana da dare sai yayi maholki, lokacin da ya tashi daga kwanan sai ya samu kansa da janaba, ma'ana mani ya huto masa, kuma alhali ga lokacin sallar asuba yayi, bayan wannan kuma shi baya yin wanka a wannan lokacin don saboda ana tsananin sanyi mai shiga a cikin ƙasar mutane. To kaji a da wani ƙarfafawa, tsananin sanyi mai shiga a cikin ƙasa kenan, dai da a tausaya mishi ko jayi. Wannan kenan ita ce tambayarsa, ya zai yi sallar asuban nan kuma baya da abin da zai ce zazahuruwa, har da shi ya kawo babu abin zazahuruwa, balle a ce zazahuruwa sannan ya yi sallah. Jayi wannan tambayar taka ta zo daidai da hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As, ko kuma Amr bin al-As ne da kansa ma, ba ma Abdullahi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura su wata sariya ce lokacin ana ghazwatu dhatu salasil. To sai manzo Allah ya tura su, sai ya zamanto Amr bin al-As shine shugaban tahiyar. Sahiya ta waye, asuba ta yi, za a yi sallar asuba ko da Amr ya tashi ya samu kansa a cikin janaba. Yace ma mutanen shi ai janaba ke gare shi, suka ce to muna jiran ka kai wanka ka zo ka ba mu sallah. Yace ya zan yi wanka, alhali kuma lokacin ana cikin tsananin sanyi. Yace musu a shi ba zai yi wanka ba, suka ce to kuma ai sallah zaka ba mu, ya za a yi? Yace zan yi taimama, suka ce a'a, suka ce ba su yarda ba. Yace a'a, shi taimama zai yi. To dole haka kuma aka yi taimama ya ja su sallah, domin shine wa, shine shugaba. Kuma manzon Allah idan ya dora shugaba, to kamar in kuka mishi biyayya kamar kuma manzon Allah biyayya ne. Suka yi mishi biyayya ya ba su sallah. Ana dawowa sai suka kwashi labari suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga yanda aka yi. Sun ce mishi wanka, ya ce a'a ban yi wanka dan saboda akwai sanyi. Sai manzon Allah ya ce a kirawo shi. Da aka kirawo shi sai manzon Allah ya ce haka ne abin da suka bani labari? Ya ce eh, tabbas ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce musu to dan me yasa ka aikata haka? Me dalilin ka akan wannan aiki da kai? Sai ya ce ya Rasulullah inni sami'tu Allah yaqulu. Ya ce ya manzon Allah, ni na ji Allah da kansa yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Allah yana cewa kada ku kashe kanku domin shi yana tausayin ku. Ya ce to ya manzon Allah, na san in ne wannan wankan ina iya ko ban rasa rayuwata ba, ina iya in make suna in samu illa in kamu da rishin lahiya, shi yasa ban yi ba. Sai manzon Allah ya yi dariya bai ce masa komai ba, ma'ana yami ya tabbatar da abin da yayi. Kenan daga nan aka samo sunna, dalili akan duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan halin, to abin da zai yi shine mi, shine yayi taimama sai yayi wannan sallar. Idan sahiya ta waye, rana ta huto, ka samu ruwa wanda zaka iya wanka da su, sai ka yi wanka. Kuma wannan ibada da kai meke da suna ta biya, ba sai ka sake wata ba. Wannan shine, wannan duka sauki ne da Allah madaukakin sarki ya yi muna, kamar da Allah yake cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Shesa malamai suke cewa idza daqa al'amru ittasa'a almashaqqatu tajlibu at-taysir inna ma'a al-usri yusra. Dukkan wannan da ka shiga a cikin tsanani, sai shari'a ta bude maka wata hanya wadda mi wadda za a sauke maka al'amura. Sai tambaya kuma ta gaba, har yanzu tana da alaka da wannan, yake cewa kuma ni ne na shiga a ban daki ko kuma janaba ta kama ni, to sai na shiga a cikin wasu ayyuka sai hankali na ya dauke, sai daga baya na zo a ban daki na yi wanka da soso da sabini, bayan na kare wanka kenan zan hutuwa, sai na tuna da cewa fa ashe akwai wankan janaba a kaina, to yaya kamata in yi? Har wannan wankan da nayi da soso da sabini ya wadatar ko kuma a sai na sake wani wanka? Gashi kuma ana a cikin lokacin tsananin sanyi. Wannan shine kenan. Jayyid, wannan ina ji tambayar ma shi kan shi ya kamata a ce ya ba kan shi amsa. Wankan janaba ana yin shi da soso da sabini? Ba a yi. Ko da baka sa soso da sabini ba, idan baka yi niyyar cewa wankan janaba bane za ka yi, to wankan bai yi ba. gane ko kenan wannan wankan sai ka ƙara hakuri kamar yanda kai wancan na soso da sabini kai na ruwa tsararo ka ma'ana sai ka yi sabon wanka da niyya dan wanka na janaba in ba haka ba duk ibada da zakai Allah baya son ta domin baka da tsarki wannan shine kenan a nan muka zo karshen tambayoyin mu kenan insha Allah a idan ba amanta ba har yanzu muna a cikin kitabul hajj muna a cikin babe wanda yake bayani akan dawafi da na dubban sa a yau zamu tashi hadisi na karshe a cikin wannan babin kenan dai a kwanakin da suka wuce duka mun gani ladabin yanda ake shiga a garin makka kafin mutun ya shiga a garin makka yaya kamata a ce ya kasance sannan kuma lokacin da ka shigo a cikin garin makka ka iso a wajen masallacin harami horkon abin da ya kamata kai shine mi shine ka zo ka sumbaci me yake da suna alhajarul aswad wannan bakin dutse da yake dallahe ga bangaren ka'aba idan mutun ya sumbace sa to a wannan lokacin zai fara yin dawafi idan ya kare dawafi sannan zai yi raka'o'i guda biyu shi ake ce ma raka'atayut tawafi kuma mun gani yanayin yanda ake wannan dawafin a me yake da suna tahiyya kewaye guda uku na harko zaka yi su da sauri sauri mun ga kuma dan me yasa a can da manzon Allah yace ayi sauri saurin sannan kuma mun gani akan cewa guda hudu kewaya guda hudu su kuma zaka yi su a cikin me zaka yi su a cikin tahiyya to shine muka zo bayanin shi wannan hajarul aswad kin ya ake sumbatar sa inda muka yi bayanin idan ya kasance da bakinka ne zakai ga yanda zakai da hannu ga yanda zakai da sanda ga yanda zakai in kana nesa ma ga yanda zakai to wannan hadisin shi ma na karshe yana da alaka da wannan kin mallai yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su biyu shi da ma'aifinsa qala yace lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam banga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa ba yastalimu min al-bayti yana sumbatar wani abu na daga Ka'aba illa ar-ruknayn al-yamaniyayn sai dai me yake da suna gimshikai guda biyu su kadai ne na dama su kadai ne yake sumbata a takeice me yake da suna Ka'aba tana da bangarori guda hudu mun gane ko bangarorin nan kuma kowanne yana da suna yana da suna akwai ar-ruknul yamani akwai ar-ruknul sharqi ar-ruknul shami da ar-ruknul iraqi to ruknoni guda biyu sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sumbata shine al-yamani da al-sharqi dan me yasa su manzo Allah yake sumbatar su dan saboda a cikin su ne a tsakiyar su ne hajarul aswad yake misali wannan ita ce ka'aba idan muka doka ga bangarorin ta guda biyu to ar-ruknul yamani shine wanda yake a bangaren dama to hajarul aswad shi kuma yana anan ne tsakiyar ar-ruknul me yake da suna al-yamani da ar-ruknu ash-shimali anan tsakiyar yake to shine aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sumbatar komi a wajen Ka'aba ba abin da yake tabi daga abin da shi bangarorin Ka'aba in ba wannan bangarorin guda biyu ba malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bangarorin guda biyu su kadai yake tabi a matsayin suna da albarka dan saboda sauran bangarorukan lokacin da mutanen meke da suna makka suka zo sake ginin Ka'aba domin a tarihin Ka'aba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 35 to Ka'aba ta tsufa sosai ruwan sama sun galabaitar da ita sosai har Laraba suna ganin ma tana iya tafadi to a nan lokacin sai suka yi gangami akan suna so su rushe Ka'aba su sake gina ta dan saboda mi dan saboda kada a je ta fadi to a wannan lokacin sai suka yi sanarwa akan cewa duk kudin da za a hada a wajen gina wannan dakin Ka'aban da za a sakewa to za a sa kudi na halal kada duk kada wanda ya kawo kudin haram kudin swata da kudin giya da kudin zina dukkan kada wanda ya kawo sai kudin halaliya to a wannan lokacin adabi an ce mun san lokaci ne na jahiliya wanda kudaden halal suna karanci sosai to sai kasance kudin da aka tattara busu isa ba ayi ginin Ka'aba yanda aka so ayi ta domin kudi ne kadan kudin halal kin to yanzu aka zo za a rushe dakin Ka'aba wanda tarihi ne mai dan tsawo zan dan takaita muna shi lokacin da aka zo a wajen rushewa kowa ya rike gatar ya an yi tsaitsai ana jiran wa zai farawa kowa na tunkudan wanga a wane fara a wane fara can sai aka samu wanda yayi meke da suna yayi kasada ina tsammanin ko amru menene a sulami dai cikin sunan nasa sai ya shiga sai ya ce Allahumma la nuridu illa khairan ya Allah ba abinda muke nuhi sai alkhairi sai ya buga dai suka ga komai bai same shi ba ya buga biyu ya buga uku suna jiran wata arado ta sabko mishi so ga dai lahiya lau san da sai kowa ya kama akai ta bubugawa akai ma Ka'aba dai akai mata hulla hulla to a wannan lokacin an kare yi ma Ka'aba dai sai aka zo ga mi sai aka zo ga dokar foundation da birguna da komai to sai ko da aka diba birgunan da kudin da aka tara za su sai ba sa isa a dauki nar a asalin foundation kinta mun gane ko to sai ya kasance sai suka raga wani bangare dan saboda su samu mi su samu bangaren da suka hudda ya iya gina Ka'aba yanda take to wannan bangaren da suka bari mun gane ko to shi ake cewa meke da suna al-hajar mun gane ko to wannan bangaren da suka bari shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo baya sumbatar nan yankin wajen wannan ginar wadda bata akan asalin foundation kin meke da suna annabi Ibrahim to sai ya sumbaci wannan bangaren da yake a asalin foundation kin mi foundation kin annabi Ibrahim idan muka gani idan ka zo a wajen Ka'aba akwai wani dan wuri da zaka ga an yi mahaka mun gane ko an yi mishi hakan ga to wannan wurin shine asalin foundation kin wadda suka bari to shi yasa sai aka kewaye shi shi yasa kuma lokacin da mutum yake dawafi har cikin shi yake shiga mun gane ko tare da cewa kuma ga inda rihin yake amma zaka bi hannun ne dan saboda anan kin nan ne asalin foundation kin take mun gane ko kenan wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice baya sumbatar wannan bangaren domin baya a bisa kan foundation kin annabi Ibrahim sai yana sumbatar bangaren dama wanda anan ne asalin foundation kin take ban san ko an gane da kyau ba jayyid kenan a takaice nan muka zo karshen wannan baben wanda yake bayani a bisa kan abin da ya shahi al'amari na dawafi yana ɗaya daga cikin masalolin da suka shahi dawafi kasancewar dawafi wata ibada ce mai zaman kanta yana ɗaya daga cikin ibadun da ake so idan Allah ya datar da mutum da zuwa wajen aikin haji ko kuma wajen ziyarar dakin manzon Allah dakin Allah madaukakin sarki ya waita wannan ibadar kuma dawafi hukuncin sallah kamar yanda kaida ce a wajen malaman fiqh suke cewa yushtaratu fi tawafi ma yushtaratu fi salati dukkan sharadin da yake na cikin sallah to shi ma haka a wajen dawafi sai an bi wannan sharadin kamar yanda baka sallah ba arwallah haka dawafi ba ayin saba a arwallah kamar yanda in kana sallah baka magana haka lokacin da kake dawafi baka magana sai da mi sai da uzuri mun gane ko wannan shine kenan a takaice dawafi kuma yana ɗaya daga cikin rukunnan aikin haji gaba ɗayan sai yana da dawafi guda uku akwai tawaful qudum akwai tawaful ifada sannan kuma akwai tawaful wada dawafi na farko shine dawafi na barka da zuwa kamar misali masallaci za a ce tahiyatul masjid ko gaisuwar masallaci to shi kuma gaisuwar Ka'aba shine wannan dawafin na farko dawafi na tsakiya shi ake ce ma tawaful ifada to wannan tawaful ifada kin shine yake dai daga cikin rukunnan aikin haji da mutum zai kare aikin haji bai wannan tawafin na tsakiya ba to aikin hajin sa bai yi ba mun gane ko sai tawafu alwada shine tawafi na karshe wanda ran da zaka bar makka a ran nan zaka yi sa to shi wannan da a ce mutum bai yi sa bai tahi duka baya da lahi akan wannan mun gane ko amma na tsakiyar shine yake rukuni haka shi ma a wajen umara idan ka zo horkon abin da zaka yi shine dawafi wannan shi ne a takaice me yake da suna abin da ya shahi al'amari na dawafi za mu zo babu na gaba malai yake cewa babu at-tamattu'i babu mai bayani akan tamattu'i me yake cewa tamattu'i tamattu'i dai ne daga cikin nau'ukan niyyar aikin haji da umara asali niyyar aikin haji da umara niyya kala uku ce akwai na farko da ake cewa al-ifrad shine mutun yazo da niyyar aikin haji kadai ko kuma da niyyar yin aikin umara shi kadai wannan shi ake cewa ifrad kenan guda ka zo kai to a wannan lokacin da ka zo dokar ihrami zaka ce labbaika hajjan kenan na dau niyyar aikin haji shi kadai in umara ne labbaika umratan to nabiyu kuma shine al-qiran mai al-qiran shine hada umara da haji a lokaci guda ba tare da an warware ihrami ba kenan shi irin wannan shine lokacin da mutun yazo yin sa zai ce labbaika hajjan wa umratan, ya Allah na karba maka da niyyar aikin haji da umara a lokaci guda. Wannan kenan shine qiran. To na uku shine at-tamattu, mun gane ko at-tamattu a kai tsaye a larabce ma da an ce ma akwai tamattu'i, ka san akwai dadi, mun gane ko a larabce ma da an ce at-tamattu' shine jin dadi, holewa. To dan me yasa ake ce masa at-tamattu? Ana ce masa at-tamattu ne dan saboda shi wannan mutun zai zo ne da niyyar aikin haji da umara, amma lokacin da yazo a wajen ihrami sai ya ce labbaika umratan, ya Allah na dauki niyyar yin aikin haji. Idan yazo a Makka aka yi aikin umara aka kare, a wannan lokacin sai ya walwale ihramin sa, duk wani abu da ya haramta a gare sa sai ya halatta akan sa, sa turare, jima'i da sa kayan da kake so da sauransu. Mutun zai ta abin da yake so a cikin garin Makka ya ta hutun sa, sai an ce lokacin aikin haji yayi, an ga wata nami, wata na Dhulhijja, ko kuma in ma yana so sai an kai ga mi, sai an kai ga me yake da suna yawmut tarwiya, rana ta 8 ta watan Dhulhijja, sai ya dau niyyar mi, sai ya dau niyyar aikin haji. Kenan wannan hutun da ke da kai a tsakanin su shi ake ce ma tamattu'i, tare da cewa shi wancan mai qiran wanda zai hada hajjin da umara, da a ce saura wata biyu ayi aikin haji yazo, idan yazo yayi umara zai zamna a cikin ihramin sa, duk wani abu da yake haramun ga mai ihrami yana haramta akan sa. To kun ga a wannan akwai wahala. To shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai da al'ummar sa akan yin tamattu'i, domin a cikin sa babu tsanani, mun gane ko? Wannan shine kenan. Zamu zo a cikin babin zamu gane ma'anar wannan tamattu'i. Mala yake cewa an Abi Jamrata Nasr ibn Imran ad-Duba'i, an karbo daga Abi Jamra shine Nasr ibn Imran ad-Duba'i, qala yake cewa sa'altu ibn Abbas 'an al-mut'a, na tambayi ibn Abbas dangane da mut'a, fa amarani biha, sai ya umurce ni da ita, wa sa'altuhu 'an al-hadi, kuma sannan na tambayisa dangane da hadaya, fa qala, sai yace fiha jazurun, a cikin hadaya akwai me yake da suna raqumi ko raquma, aw baqaratun, ko kuma sa ko saniya, aw shatun, ko kuma nau'i na rago, ko kuma nau'i na bunsuru, aw shirkun fi damin, ko kuma haduwa a cikin jini, ma'ana kawar mutum bakwai su hadu akan raqumi guda wajen yanka. Qala yace wa ka'anna nasan karihuha, kamar wasu mutane sun kyamanci wannan mutu'akin, fanimtu, sai nayi bacci, fara'aitu fil manami, sai na gani a cikin bacci, wa ka'anna insanan yunadi, kamar wani mutun yana kira, hajjun mabrurun, haji karbabbe, wa mut'atun mutaqabbala, da kuma mut'a karbabba, fa ataitu ibn Abbas, sai na zo a wajen ibn Abbas, fa haddathtuhu, sai na bashi labari, fa qala, sai yace Allahu akbar, Allah mai girma, sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wa sallam, wannan ita ce sunnar Abu Qasim, tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa. Wannan hadisin ɗaya ne daga cikin tabi'ai, aka zo wajen ɗaukar niyyar aikin haji, sai ya tambayi Ibn Abbas dangane da mutu'a, dangane da wajen niyyar aikin haji wani ya kamata yi, sai ya ce masa ka yi mutu'a. Bayan wannan kuma sai ya tambayi sa, idan na yi mutu'a to dangane da hadaya ita kuma ya take? Mun gane ko? Mun gani akan cewa hadaya wata kyauta ce da mutum yake kaiwa zuwa ga Ka'aba, tami ta ɗaya daga cikin wannan dabbobin guda uku, imma ya kasance nau'i na raƙumi, ko nau'i na sa, ko nau'i na ƙananan dabbobi, wannan shi ake ce ma hadaya, mun gane ko? To shine sai shi me yake da suna Abi Jamra yake cewa wasu mutane suna kyamar mutu'akin nan, sun yi ganin sun yi son su hada aikin haji da umara a lokaci guda, kaman ba sa son mutu'akin nan. Kun san da akwai da yoshi a cikin mutane, akwai wanda shi ko da yoshi ya yi son abin da yake da tsanani a cikin addini, ya yi son komi abin da yake da tsanani, ko malamu ma sai ce mun yi son masu zahe-zahen nan wanda za su tarakata mutane kablasan, mun gane ko? To shine sai yake cewa wasu mutane suna kyamar mutu'a dan saboda suna ganin me akwai hutu a ciki da yawa, mun gane ko? To shine yake cewa bayan an kare aikin haji gaba daya, nayi kwana, a cikin kwanan sai nayi maholki wani mutane, wani mutun yana kira na, yana ce mini kai ka ko samu ka samu hajjin mabrur ma'ana haji wanda yake karbabbe haji mai albarka sannan kuma umrar da kai ita ma Allah ya karbe ta baya tashi da kwana sai yazo ya ga ma Umar ya ga ma Abdullahi bin Umar akan cewa ga abin da ya gani a cikin kwana shine sai ya ce masa ai wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya nuna masa wannan mahalkin da kai bushara ce akan cewa aikin hajjin ka yayi mi ya karbu ma'ana dai abinda wannan hadisi ke karantar da mu akan cewa mutu'a ita ce me yake da suna niyya mafi wadda tahi me yake da suna wadda tahi lada daga cikin sauran niyoyin na wajen aikin haji wannan shine kenan a dangane da wannan ga wata mas'ala shine wai shin har a addini ana aiki da mahalki idan mutun yayi mahalki har yayi aiki da shi a cikin addini dangane da wannan mahalki ya kasu kashi biyu akwai mahalki wanda wata bushara ce kai tunani kai mahalki ko ma abin da shahi ban tsoro ko abin da kama da haka akwai kuma mahalkin da zaka yi wani mutun ne zai umurce ka da yin wata ibada kaza to dukkan mahalkin da zaka yi wanda a cikin mahalkin an umurce ka da kai kaza mun gane ko kuma alhali a cikin kazan nan da aka zo maka da shi sai aka zo maka da wasu nau'uka wanda a asali addini bai zo da su ba to wannan mahalkin ba a aiki da shi a cikin addinin musulunci mun gane ko domin kamar yanda malamai suke cewa al ahkamu la tunatu bir ru'a ma'ana hukumce addini ba a samu su ta hanyar mahalki in ba ya kasance ba kai mahalkin ne a lokacin manzon Allah ka zo ka ga ya masa sai ya tabbatar da wannan mahalkin mun gane ko ashe shi yasa zaka gani da yawa daga cikin labarin da zaka ji wani ya ce yayi mahalkin kaza an ce mishi yayi kaza ko manzo Allah ya ce mishi kaza malamai za su ce wannan ƙarya ne ba aiki da shi dan saboda Allah madaukakin sarki ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum manzo Allah bai tai ba sai da ya cika addinin gaba dai kenan tun kada warwara ne a ce bayan rasuwan manzo Allah ya zo a cikin mahalki ya ce maka kai kaza kenan sai a ce mi sai a ce ya manzo Allah kuma ya aka yi kamin ka rasu ka ce ala hal ballagtu har na isar Allah ka shaida kuma yanzu kuma ka zo daga baya ka ce kaza to kenan shi yasa ba a aiki da mahalki wanda yake a karkashin sa akwai umurni akan yin wata ibada wadda asali addini bai umurce ta ba ko kuma addini ya umurce ta amma bai ce ayi ta ba a wannan fuskar kaza zan ba mu misali mutun ne zai yi mahalki akan cewa an ce masa ko kuma yayi mahalkin wani mutun ya ce masa hukum manzon Allah ma da kansa ya ce masa ina umurtarka a kowace ranar juma'a kai kokari kai sadaka da dabino da uku da sukari da uku kowace juma'a kai wannan sadaka muna ganin wannan sodiya ko akwai wanda za su kebe wannan ranar akwai wanda a cikin mahalki ne suke ganin wannan to wannan mahalkin ya kumshi abubuwa guda biyu me ya umurce ka da kai sadaka ce ko addini ya umurce mu yi sadaka ko bai umurce mu ba ya umurce mu to addini ya ce sai ranar juma'a kawai zaka yi sadaka kuma sai da kaza kaza zaka yi bai ce ba mun gane ko to kenan a wannan lokacin sai ya zamanto wannan mahalkin ba mahalki bane wanda yake a bisa kan hanya wadda ta dace shedan ne yake so ya saka a hanya ta bid'a domin ya rikita maka ibadarka domin yana ɗaya daga cikin hanyoyin da shedan yake bi ya batar da al'umma shine ya bullo musu da kyarkyarren abubuwan da ba sa da asali addini domin su shagalta da yin waɗannan abubuwan akan abubuwan da ga su a asali su ne Allah da manzo suka umurce sa mun gane ko wannan shine kenan za mu zo a hadisi na gaba malai yake cewa kenan wannan hadisin Anas ya Abdullahi bin Abbas ya tabbatar da shi ne dan saboda ba mahalki bane wanda yazo akan wata sabuwar ibada wadda Allah da manzon sa busanta ba a bushara ce sai ya tabbatar masa da wannan busharar malai yake cewa an Hafsa zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga Hafsa matar manzon Allah annaha qalat lalla ita tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma sha'nun nasi menene al'amarin mutane hallu min al'umrati sun walwale bayan sun yi umara ma'ana sun walwale ihrami bayan sun yi umara wa lam tahlil anta min umratika kai kuma baka walwale daga umrarka ba فقال سيتي اني لبت راسي ني ناچوري كاينا ني وقلدت هدي كما سنن ناجايو هديا تاتي فلا احل دان هكا بزن ولولي احرامي با حتى انهر حسيناي سوكا وانا حديثين Hafsa ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga mutane bayan an zo a wajen meke da suna an zo a Makka an yi umara sai ta ga wasu mutane sun hidda ihramin su sun koma kamar yadda suke rayuwa a kudi ba a gaba za ku gan shi jeri ne ba guda ba jeyid yawa jeri ne ba guda ba in kuka ji na ce kaza kenan sai kudi ba in ba shi bane sai kudi ba kasa suna kawo shi yawa can gaba yake ko aha jeyid kenan mu kara karanta hadisin to bar mu kara karanta shi tunda bo gani ba an Hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Hafsa matar manzon Allah annaha qalat lalla ita tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma sha'nun nasi menene al'amarin mutane hallu min al'umrati sun walwale bayan sun yi umara sun walwale ihramin su walam tahlil anta min umratika alhali kai baka walwale ihramin ka ba bayan kai umara faqala sai yace inni labattu ra'si ni na ture kaina ne wa qallattu hadiyi kuma na jayo hadayata fala uhillu da haka bazan walwale ba hatta anhara hanna so sai na soke wannan hadayar afwan yau ina harwa da mashina ne kenan wannan hadisin Hafsa ce ta ga mutane bayan an yi umara sun walwale ihrami shine sai ta tambayi manzon Allah ya aka yi su mutane sun walwale ihrami kai baka walwale ba kana a cikin ihraminka shine sai manzon Allah ya ce mata dalilin da yasa dan saboda ni na riga na cure kaina ne shine labbattu ra'si akwai abin da suke larabawa suke yi shine lokacin da za su yi balaguro mai nisa to akwai wani magani da suke sa ma kansu sai kan ya game wuri guda gashi ya game wuri guda ta yanda ko da a ce akwai iska ba zai dauke sa ba sannan kuma ba zai yi kura sosai ba mun gane ko kuma sannan zai kare sa daga me yake da suna daga yawan yin me ake ce mata qiya mun gane ko tunda a lokacin suna fama da qiya sosai to zai kare sa da yin qiya to shine sai manzo Allah ya ce har ya riga yayi wannan wanda yake nuna min ya shirya ma ihrami sannan kuma bayan wannan yace har ya riga ya jayo hadayar sa ma'ana duk wanda yazo da hadayar sa a wajen aikin haji ma'ana dabbar da zai yanka to a wannan lokacin koda yazo yayi umara ba zai walwale ihramin sa ba har sai an yi aikin haji sai ya yanke wannan hadayar kenan indai har ka jayo hadaya ka zo da ita to shikenan zaka zamna a cikin ihramin ka har sai bayan an kare aikin haji sannan sai ka walwale an kare aikin haji ka yanke wannan dabbar taka sannan sai ka walwale ihramin ka wannan shine kenan ahan sai mu zo a hadisi na gaba mala yake cewa an imran ibn husayn an ga imran bin husayn an imran bin husayn an karbo daga imran bin husayn radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa annahu qala lalle shi yace unzilat ayatul mut'a fi kitabillah an sabkar da aya ta mut'a a cikin littafin Allah ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سي مكا ايكاتا تاره da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa walam yanzil qur'anun yuharrimuhu kuma alqur'ani bai sabka ba ya haramtar da wannan mutuar walam yanha anha hatta mata kuma manzon Allah bai yi hani akan yin ta ba har sai da ya mutu qala rajulun sai wani mutum yazo yace muku bi ra'yihi da ra'ayin sa ma sha'a abun da yaso qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a sai wani mutum ya fada muku ra'ayin sa abun da yaso wa qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace yuqalu ana cewa innahu umar ne shine ya fadi wannan ra'ayin nasa wali muslimin ga imam muslim nazalat ayatul mut'a ayatu mut'a ta sabka ya'ni yana nuhin mut'at al-hajj mut'at aikin hajj wa amarna biha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kun manzo Allah yayi muna umunni da ita thumma lam tanzil ayatun tansakhu ayata mut'at al-hajj sannan wata aya bata sabka ba ta goge aya ta mut'ar aikin hajj wa lam yanha anha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kun manzon Allah bai hana yin ta ba hatta mata har sai da ya rasu walahuma kuma akwai gare su ma'ana Bukhari da Muslim bi ma'anahu da ma'anar sa ma'ana akwai wasu hadisai da suke da wannan ma'anar a wajen Bukhari da Muslim a takaice wannan hadisin Imran bin Hussein ne yake cewa aya ta mutu'a ta sabka a cikin littafin Allah madaukakin sarki sai yace mutu'a ta haji dan saboda kada dan shi a yace maka ga dalilin yin mutu'a shine sai istidraki yace maka mutu'atul haji mutu'a ta aikin haji mutu'a waccan ta aure tace azwaju ila ajalin musamma shine aure zuwa wani dan lokaci ina ji ai an san mutu'a ko waccan mutu'a wadda yan shi a har yanzu suke yi wanda da yawa daga cikin mutane masu san rai suna shiga a cikin shi'a ne dan saboda ma mutu'ar in gane ko wannan shine kenan to kenan shine yake cewa Allah alqur'ani ya sabka ya halatta musu yin mutu'a a ina ne ayat ta sabka shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul baqara faman tamatta'a min al'umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi mun gane ko to anan wannan ayar ce yake nihi ayar ta sabka ta halatta musu yin wannan mutu'ar to abin da yasa ya kawo wannan maganar shine yake cewa Umar ne yake da ra'ayin cewa wannan mutu'ar bata halatta ba shi Umar a ra'ayin sa yana ganin aikin haji ko dai mutun yazo da niyya guda ko kuma mutun ya hada su a wuri biyu yana ganin bai dace ba a ce mutun yazo aikin haji yayi umara ya walwale shiga shagalin sa sai aikin haji yayi kuma ya dau wata niyya mun gane ko to sai yana hana mutane akan yin wannan mutu'a wannan me yake da suna mutu'akin wannan niyya ta aikin haji to shine Imran bin Hussein yake ma Umar inkari yana gaya ma mutane manzon Allah yana raye ya umurci mutane shi wannan kuma har manzon Allah ya rasu bai hana ai wannan ba kuma Allah bai sabkar da aya bai ce a bar yin wannan to ta kaka shi kuma Umar ga manzon Allah ya umurni ai shi kuma zai hana mutane su yi mun gane ko jayyid to shine yake masa inkari akan wannan a wannan hadisi yana nuna mana abubuwa kamar haka yana ƙara tabbatar muna da mi yana ƙara tabbatar muna da mi da lallai me yake da suna niyyar aiki ta mutu'a niyya ce wanda ta tabbata a alqur'ani da sunna kuma sannan shine niyya mafi dacewa to dan me yasa ma Umar yake kin wannan mutu'akin kamar shi Umar kun san yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda suke da mi suke da tsanani sosai to shi kamar yana ganin kamar akwai sakaci akwai wasa a ce ka zo tun daga wani gari Makka dan yin aikin haji a ce kuma da kai umara ka walwale kai ta yawon ka kai ta abin da kake so mun gane ko domin yana ganin hankalin mutane zai dauke ga asalin abin da ya kawo su a makkakin to shi yasa sai yake cewa gon ba su tsaya da ihramin su na ba za su yi abin da suke so ba tunda wanda yake ihrami abubuwa da yawa suna haramta akan sa to kenan sai yake ganin mi mutun ya zamana a cikin ihramin sa shi yahi dacewa da a ce ya walwale ihrami sai lokacin aikin haji yayi sannan ya ihrami shi yasa Umar yake hana wannan to yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar sahabbai idan dai an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umunni da Abu to duk wanda zai yi umunni da sabanin sa to ba za su zamana da shi lahiya ba za su mayar masa da martani mun gane ko kenan wannan yana karantar da mu ashe akan cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce magana wadda take gaba akan kowace magana kuma tana nuna mana cewa fadin al-Imam Shafi'i da yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kowanne mutum ana iya a karbi maganar sa kuma wata magana ana iya a mayar da ita idan yayi sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda da yayi kankat kamar yankan wuka mun gane ko shi yasa wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa la yashghalannaka shaghilun ba'da an-nabi muhammadi yake cewa wallahi kai kokari kada wani mutum ya shagaltar da kai daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzon Allah yace wani ya shagaltar da kai daga ita yake cewa wallahi ma sadaka mru'un fil wa'di mithlu muhammadi yake cewa na rantsi da Allah babu wanda yake cika alƙawari kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yace haka nan manzon Allah yace maka yi abu kaza in kai kaza kaza zai same ka to yake cewa abun nan da ya faɗa maka tabbas zai same ka ba yace ka bi Allah ba in ka bi Allah zaka shiga aljanna to tabbas in ka bi sa zaka shiga aljanna ba yace ka bar sabon Allah ba domin zai ikai kaga shiga wuta tabbas in ka nisance in kai yisa zaka shiga a ciki sannan sai yake cewa kalla wala naf'a mru'un naf'an nabiyyi muhammadi yace kai bari dai a duk duniya babu wanda ya amfani mutane kamar yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amfani mutane ba a yisa ba kun ba za a taba yin sa ba wannan hatta turawa sun tabbatar da wannan mun gane ko sannan da karshe yake cewa illam takulli muhammadin taban faqudlam arshidi yake cewa idan har dai baka kasance daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ka buga ma kanka kabbara ta tabewa da halaka ma'ana dai wannan hadisi yana kwadaitar da mu akan mi akan kokarin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata ran manzon Allah yana zaune da sahabbai sai yake ce musu hadisi ne wanda sau da yawa ina tunatar da shi wanda sanne ne yake ce musu kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba gaba ɗayan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake sai sahabbai suka yi mamaki wa man ya aba ya rasulullah wa zai kiya ma'aikin Allah a ce ga aljanna ka zo ka shiga ka kiya sai manzo Allah ya ce musu man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya mini biyayya zai shiga aljanna wanda kuma ya saba mini to kamar an ce mishi ka zo ga aljannan ne ka shiga kami ya kiya ashe babbar mahuta wanda za ta tsairatar da kai a gaban Allah shine mi shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin su za su ci junan su ma'ana za su yi cin kansu idan dai ya kasance mi sun samu ɗaya daga cikin su ya saba ma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunga anan Umar ba ya fadi bane wai dan saboda inkarin maganar manzon Allah a'a kaman shi ijtihadi ne ke ganin ga abin da yake dacewa amma duk da wannan busu kyale saba akan wannan aha a sai hadisi na gaba hadisi shine wanda yake mafi tsawo a cikin su ko malai yake cewa ma'ana wannan hadisin zai siffanta muna ne yanda mutum idan ya zo a umra yanda zai yi tiryan da kuma aikin haji shi ma har dai bayan dai abubuwan da mutum zai yi a lokaci guda malai yake cewa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar yardan Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa qala yake cewa tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi mutu'a fi hajjatil wada a hajjin bankwana bil umrati ila al hajj da umara zuwa aikin haji ma'ana ya dau niyyar daga umara zai wuce zuwa aikin haji wa ahda sai yayi hadaya ma'ana yazo da hadaya fasaqa ma'ahu al hadiya sai ya jawo hadayar yazo tare da ita min dhil hijja daga dhil hijja har zuwa makka wa bada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fara fa ahalla bil umrati sai ya dau niyyar umara thumma ahalla bil hajji sannan ya dau niyyar aikin haji fatamatta'a an-nasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka yi mutu'a tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa fa ahalla bil umrati ila al hajji sai ya dau niyyar umara har zuwa aikin haji fa kana minan nasi sai ya kasance daga cikin mutane man tamatta'a akwai wanda ya dau niyyar yin mutu'a fasaqa al hadiya min dhil hulayfa sai ya jawo hadaya daga zul hulayfa wa minhum man lam yuhdi daga cikin su kuma akwai wanda bai zo da hadaya ba falamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallama makkata a lokacin da manzon Allah ya iso a makka qala lin nasi sai ya ce ma mutane man kana minkum ahda duk wanda ya kasance daga cikin ku ya zo da hadaya fa innahu la yahillu min shay'in harama minhu to ba zai halatta ba daga dukkanin abun da ya haramta a gare sa hatta yaqdi hajjahu har sai ya biya aikin hajjin sa wa man lam yakun minkum ahda wanda kuma daga cikin ku ya kasance bai zo da hadaya ba falyatuf bil baiti to yaje dawafi na ka'aba wa bis safa wal marwa sannan kuma yayi kai kawo tsakanin safa da marwa wal yuqassir sai ya rage gashin sa wal yuhlil sannan kuma ya banye ihramin sa thumma liyuhilla bil hajji sannan daga baya in aikin haji yayi sai ya dau niyyar aikin haji wal yuhdi kuma yayi hadaya faman lam yajid hadiyan duk wanda bai samu hadaya ba kuma falyasum thalathata ayyamin to ya azumci kwanaki guda uku fil hajji a cikin aikin haji wa sab'atan idha raja ila ahli da kuma azumi guda bakwai idan ya koma zuwa ga iyalinsa tilka asharatun kamila ko babu sha'ani nini nace haka kenan sun cika guda goma bari mu bayyana wannan wurin abinda ake nihi a wannan wurin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo shi da sahabbai daga cikin su akwai wanda ya zo da hadayarsa tun daga makka ya jawo ta akwai daga cikin tun daga Madina ya jawo ta zuwa da ita Makka, akwai wanda daga cikin su kuma busu zo da hadaya ba. To da aka zo a Makka, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, bayan sun yi umara, duk wanda ya zo da hadaya to shi zai zamna da ihramin sa, sai ya kare aikin hajji, ya yanke wannan dabbar tasa, sannan zai hita daga cikin ihrami. Shi kuma wanda bai zo da ihrami ba, to idan yayi umara ya walwale ihramin sa, yayi abin da yake so, sai bayan aikin hajji lokacin sa yayi, sai yazo ya dauki niyyar aikin hajji, shine ma'ana wannan tamattu'in. Mun gane ko? To shine sai manzo Allah ya ce musu, ga yanda za ku yi umarar, idan kun zo ku yi tawafi, ku yi kai kawo tsakanin Safa da Marwa, sannan kuma sai ku rage gashi. Wannan shine asali, me shine umara? Idan umara a cikin dan lokaci kadan mutum zai zo yi ta, ka zo ka yi tawafi, bayan ka kare tawafi kai tsaye ka je kai kai kawo tsakanin Safa da Marwa, bayan ka kare sai ka rage mi, ka rage gashin kanka ko kuma ka aske, shikenan ka kare umara. Mun gane ko? Wannan shine kinan umara. Aikin haji shine yake da sarkakiya sosai, wanda kuma yana da lokaci na musamman wanda dole sai an yi sa. Sai manzo Allah yace a gaba, Abdullahi ibn Umar yace a gaba, fatafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah yayi tawafi, hina qadima ila makka, a lokacin da yazo a Makka. Kinan nan yana nuna mana yanda shi manzo Allah yayi, yace sai manzo Allah yayi tawafi a lokacin da yazo a Makka, wastalama rukna, sai ya sumbaci, meke da suna ar-rukun, ma'ana ya sumbaci hajarul aswad, awwala shay'in, horkon abu kenan, horkon abu da yayi. Thumma khabba thalathata ashwatin min as-sab'i, sannan sai yayi sauri sauri a cikin kewaye guda uku daga cikin kewaye guda bakwan nan na Ka'aba. Wa masha arba'atan, sai yayi tahiyya guda hudu kenan, sai zaman to bakwai. Wa raka'a hina qada tawafuhu bil baiti, sai yayi ruku'i a lokacin da ya kare tawafin sa na Ka'aba, inda al maqami, a wajen maqamu Ibrahim, raka'ataini, yayi ruku'i guda biyu. Thumma sallama, sannan sai ya sallame. Fa ansarafa, sannan sai ya tahi. Fa ata as-safa, sai yazo a wajen Safa. Wa tafa baina as-safa wal marwa, sai yayi kai kawo tsakanin Safa da Marwa. Sab'ata ashwatin, shima tahiyya guda bakwai. Mun gane ko? Thumma lam yahilla min shay'in haruma minhu, sannan bai walwale daga komai da abin da, sannan bai halatta a gare sa ba ga dukkanin abin da ya haramta a gare sa. Hatta qada hajjahu, har sai da ya biya aikin hajjin sa. Wa nahara hadiyahu, sannan kuma ya soke dabbar sa. Yawman nahri, a ranar layya. Wa afada, sannan sai yayi tawafi ya kwarara. Fatafa bil baiti, sai yayi tawafi na Ka'aba. Kina afada, sai ya kwarara ya tahi. Fatafa bil baiti, yayi tawafi na Ka'aba, shine tawafi na tsakiya. Thumma halla min kulli shay'in haruma alayhi, sannan sai ya halatta a gare sa dukkanin abin da ya haramta a gare sa. Wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, kuma ya aikata irin abin da manzon Allah ya aikata. Man ahda, wanda yazo da hadaya, wanda yayi hadaya. Fasaqal hadiya, sai ya jayo hadayar. Minan nasi, daga cikin mutane, ma'ana sai duka daga cikin mutane wanda suka zo da hadayar su, suma suka yi irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Mun gane ko? Hadisi na gaba shi ma yana da alaka da shi. Malai yake cewa, wa an hafsata zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam, an karbo daga Hafsa, matar manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare ta. Shine hadisi na karshe ko? Jayyid. Qalat, take cewa, ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ma sha'nun nasi, menene sha'anin mutane? Hallu min al-umrati, sun walwale daga umara. Wa lam tahilla anta min umratika, alhali kai baka walwale daga umrarka ba. Qala, sai yace, inni labbattu ra'si, ni na cure kaina. Fala ahillu, dan haka bazan walwale ihrami ba. Hatta anhara, har sai na soke dabbata. Wannan a takaice hadisin, kamar yadda muka yi bayani ne a can cewa wanda suka zo a wajen aikin haji sun kasu kashi biyu. Akwai daga cikinsu wanda za su zo da hadayarsu, su zo da ita daga Madina ko daga wani gari, su zo da ita har Makka. akwai wanda kun ba za su zo da hadayar su ba. To duk wanda ya zo da hadayar sa daga Makka ko daga wani wuri har izuwa daga wani wuri har izuwa Makka, to a wannan lokacin shi ba zai walwale ihramin sa ba har sai an kare aikin haji ya yanke wannan dabbar, sannan sai mi sai ya hudda ihramin sa ya halatta daga dukkanin abunda ya haramta a gare sa. Kenan shi manzon Allah anan da yake ya zo da rimi ya zo da hadayar sa da dabbobin sa daga can, to shi yasa lokacin da yayi umara bai walwale ihramin sa ba sai ya ci gaba da mi da ibadun sa har sai da ya kare aikin haji yanki ya soke dabbar sa, sannan sai ya meke da suna ya walwale ihramin sa. Wannan shine kenan a takaice. Idan muka zo a sati na gaba kenan za mu gani hadayar da mutun ya zo in raƙumi ne ya mutun zai da raƙumin ya ake ma raƙumin, sannan kuma dangane da abun da ya shahi meke da suna walwale ihramin shi ma, da kuma abun da ya shahi meke da suna dawafi da ake yi na ƙarshe ya ake yin sa da abun da ya kama da haka. Inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.